Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfi Lahashin Gumal tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 7 ga watan Mayu na shekara wato 7 ga watan Yuni na shekarar 2023. Cikin shirin za a ji cewa hukumar arzikin Najeriya ta gargadi maniyyar tambana kan cewa za a iya samun matsalar daskarewar jini a yayin tafiya. Haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar Borno ya alƙawarin sake bude wata hanya da aka rufe don farkon fara ayyukan ta'addanci a jihar. Za kuma mu riƙa ƙasar Kamaru, inda 'yan ƙasar Nijar ke shirin sauke nauyin da ke kansu na zaɓar 'yan majalisu a can gida. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. Amma da farko sai mu gyara zama mu fara can kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. Ukraine da Russia sun zargi junansu da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya Talata a kusa da Kherson a kudancin Ukraine, lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a ƙasar mai fama da yaƙi. Lalata madatsar ruwan ta Kakhovka a wani yanki na Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashe mutane 16,000 da ke zaune a gabar kogin Dnipro. Hukumomin Ukraine sun ba da rahoton cewa ambaliyar ruwan ta mamaye kusan ƙauyuka 40 a yankunan da suke da iko da su. Haka kuma ana sa ran tasirin haka ya ƙara munana a yankunan da Russia ke rike da ikon su. Idan aka dubi kogin, Russia ce yake da iko a gabar hagu ta kogin da kuma madatsar ruwan kanta, yayin da Ukraine kuma take rike da ikon gabar kogin a dama. A birnin Washington, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta iya tabbatar da hakikanin abin da ya haddasa rugujewar katafariyar madatsar ruwan ba, amma tana nazarin rahotannin da ke cewa Russia da ta mamaye madatsar ruwan tun bara ita ce ta haddasa lamarin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa ƙasar Saudi Arabia a jiya Talata, inda kuma ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman. A lokacin ganawar tasu a birnin Jidda, Blinken ya yaba wa ƙasar ta Saudiya kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karbar bakuncin taron haɗin gwiwa na yaƙi da kungiyar ISIS. Haka kuma sun tattauna kan ƙasar Yemen da kuma hanyar samar da maslahar zaman lafiya a can da wasu al'amura da dama. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Matthew Miller ya faɗa a wata sanarwar bayan taron cewa Sakatare Blinken da yariman na Saudiya sun kuma tattauna wasu muhimman batutuwan haɗin gwiwar tattalin arziki, musamman ta ɓangaren makamashi da fasahar zamani. Gabanin ziyarar, Blinken ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka tana da wani muhimmin ra'ayin tsaron ƙasa domin ƙarfafa daidaitawa tsakanin Isra'ila da Saudi Arabia. Gwamnatin ƙasar Malawi ta soma soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya. Jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun mutane da suka zo daga wasu ƙasashe. Ministan tsaron cikin gida Zikale Ngoma ya faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin cewa ƙasar ta Malawi ta sami koke daga Rwanda tana neman taimako domin gano ɓata gari 55 da ake neman ruwa a Jallo bisa tuhumar aikata laifuka da suke zaune a cikin Malawi. Ngoma ya ce ba za a iya gano mutanen cikin sauki ba, domin kuwa ta yiwu sun sauya sunaye kuma suna amfani da sunayen 'yan ƙasar Malawi. Ya ce a zaman wani sashi na farautar ɓata garin, gwamnati tana soke izinin shiga ƙasar da ma na zama ɗan ƙasar da aka sama ta haramtacciyar hanya. To sai dai kuma wasu ƙungiyoyin fafutuka na cewa tsarin ya yi faɗi sosai kuma zai shafi 'yan gudun hijira na haƙiƙa.
To na jima kaɗan, Murtala zai sake dawo da labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inji hajin bana ta zo da wasu sauye-sauye sakamakon rikicin Sudan da ya sanya aka rufe sararin samaniyar ƙasar da tilasta bin wasu hanyoyi tare da ƙara tafiyar nisa da ka iya haifar da barazana ga lafiyar maniyyata. Kan wannan batu, wakilin Hauwa Umar ta zanta da shugaban likitoci da ke kula da maniyyatan a hukumar al'azai ta ƙasar, Dr. Sa'id Ahmad.
duk abin da aka saba yi da na tunatar da mutane da rankuna da lafiyarsu sai ga wani abu ya zo kwatsam. Wannan shi kuma yana da ainihin matsalolinsa. Abin da aka saba shine jirgi zai tashi daga Najeriya zuwa Makka bai wuce awa 4 zuwa da rabi ba ko 5 in yayi tsanani. Sai kuma gashi abu ya zo wannan yaki ya zo na Sudan ba za a yi bin sararin samaniyar su ba sai an canza akala da za a bi. Wannan kuma ya kawo har zuwa jirgi zai kai awa 7 da rabi kila ma har kai 8. Bincike ya nuna akan cewa duk mutum da zai zanna a ainihin cikin jirgi yayi dogon tafiya ta wuce awa 4 to akwai yiwuwar daya a cikin mutane 600 daya daga cikin su ainihin jinin sa ya daskare. Misali masalan idan mutum ya wuce shekara 50 sai muka ga kin lallai akan dole sai mun ainihin canza yanayin abin da zamu yi. Me ya kamata a yi shine na daya akan cewa duk wani mahajjin mai niyan haji an zai tafi a nan state din sa ko jihar sa masalan dole ma'aikatan lafiya su tambaye shi in ya wuce shekara 50 wani cutuka yake da shi kamar misali daya ko ciwon hawan jini ko kuma ciwon suga ko ciwon kumburin kafa ko ciwon kafa ko na koda ko wani irin ciwon da ke ganin an manyan mutane suke yin sa. Wannan in aka samu labarin wannan aka rubuta shi to kuma kasancewar sufa duk wani jirgi da dawo ma'aikata mahajjata akan sa ko likita ko nurse guda 2 ko 3 ko 4 a cikin su dan saboda irin wannan yanayi. Muka faɗa musu masu jirgi akan cewa fa wannan mutane yawancin su ba su saba hawan jirgi ba saboda mu yi lissafi akwai ruwan mutane 12,000 wanda shekaru su ya wuce shekara 50. Saboda haka wa'annan mutanen wasu mutane ne wanda muke ainihin muka damu akan su. A muka faɗa masu jiragai akan cewa to duk lokacin da za su hau za a ba su kujera ya kamata su dinga aiki da ma'aikatan mu da suke kan cikin jirgin nan wurin ba su wurin zama. Sai muka ce musu akan cewa likitance akan duk wanda ya wuce shekara 50 ya kamata kar a sa shi a bakin windo a sa shi a bakin hanya saboda duk lokacin da ya zanna ya kamar misali awa 2 yana zanne ya kamata ya miƙe kafarsa ko kuma ya tashi ya dan zaga mai dan motsa jikin sa saboda hanyar jinin nan ya lumana hanyar tafiyar jinin sa da yake jikin sa yana tafiya saboda idan baya tafiya akwai yiwuwar wannan jinin kamar na faɗa zai daskare. Idan jinin nan hanyar jini da take dawo da shi zuwa zuciya wato veins kenan ta daskare jini ba yi ana iya samun wani abu da ake kira deep venous thrombosis. Shi wannan deep venous thrombosis idan ya zama na gudan nan ya faru bayan ya daskare sai kuma ainihin tsinke sai ayi shiga jinin kuma ya tafi to zai iya zuwa ya shiga cikin zuciya ko cikin huhu ya je toshe wata hanyar da jinin yake tafiya wanda za ga mutum ya faɗi ko ya samu stroke a samu matsala ko kuma in ba ya sa'a ba ainihin rayuwarsa ta kare. Idan ma'aikatan nan a mahajjata suka sauka bayan awa 8 ko 7 da rabi wasu ba su saba zama ba sun wahala za su sauka a cikin wani yanayi sun gaji suna cikin damuwa mara su ta kama ko kuma za su zama sun rude. So wannan rude ne kamata su ma'aikatan mu muna kokarin an faɗakar da su akan wannan yanayin saboda haka lokacin da mahajjata suka sauka likitocin mu da ma'aikatan lafiyar mu za su san yadda za su bi da wannan mahajjata saboda wannan al'amari. Bayan wannan kuma magunguna da ya kamata a dace Allah ya kiyaye idan irin wannan abu ya faru a saman jirgi so masu jiragen mun faɗa musu akan cewa akwai magunguna da ya kamata dole akwai shi a cikin wannan jirgin wanda zai taimaka in wannan abu ya faru za a iya wa'annan ma'aikatan lafiya da suke cikin jirgin su taimaka dan taimaka musu. Kuma mun buga takarda muna ainihin wayar da mutane akan a cikin turanci da harshen yorubanci da kuma hausa da kuma pidgin saboda mutane su gane wannan al'amarin abin da muke ciki.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Yayin da take mai da martani kan kalaman da Prime Minister Cambodia Hun Sen ya yi a farkon makon nan, Amurka ta ce kawancen tsaro tsakanin kasashen Australia da Burtaniya da Amurka ba wani kokari bane na yada makaman nukiliya a kudu maso gabashin Asia da kuma yankin Indo-Pacific. Ranar Litinin Hun Sen ya bayyana cewa kawancin kasashen uku da aka fi sani da AUKUS silace ta gasar makamai mai hatsarin gaske yayin da yake kalubalantar zuwan jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya a yankin. Kawayen kasashen uku sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a cikin watan Maris domin karfafa zamansu a yankin tekun Pacific na Asia inda China ke dada ayyukanta na soja. Yarjejeniyar ta buƙaci Australia ta sayi jiragen ruwa guda uku masu amfani da makamashin nukiliya daga Amurka. An kafa kawancin na AUKUS ne tare da manufar haɓaka zaman lafiya da wadata da tsaro da kwanciyar hankali a yankin na Pacific da kuma bayansa. A ƙarshe Amurka tana nan tana aiki da ƙawayenta domin gano da kuma daƙile sabawa abin da ta kira martabar bayanan sararin samaniya a duniya. Kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaidawa muryar Amurka a jiya Talata, yayin da take neman maida martani kan bayanan bogi na Rasha, tuni Washington ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna domin haɗin gwiwa da arewacin Macedonia a yaƙi da gurɓata bayanai. Ta ce tana da ƙuduri iri ɗaya da wasu ƙasashe kamar Bulgaria da Slovakia. James Rubin, manzo na musamman na cibiyar hulɗa da ƙasashen duniya ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya tattauna da wakilin muryar Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Nick Ching game da tunkarar gurɓatattun labaran China da Rasha. Rubin ya shaidawa muryar Amurka cewa akwai fa'ida da rashinta ga yin amfani da bayanan sirri na gargajiya a fafutukar tattara bayanai, amma a halin yanzu cibiyar ba ta amfani da bayanan na gargajiya wajen daƙile gurɓatattun bayanai na ƙasashen waje.
Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce zai duba batun wata hanyar ta wuce ta gaban barikin soja sama da shekaru 7 da suka gabata aka rufe ta sakamakon rashin tsaro don sake bude ta. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce zai duba batun hanyar ta wuce ta gaban barikin sojan sama da aka rufe tun shekaru 7 da suka gabata sakamakon tashin hankulan yayan kungiyar Boko Haram da kuma harkokin tsaro baki daya
don sake bude ta.
An da rufe hanyar barikokin soja na garin Maiduguri ne kama da wanda ta wuce ta gaban barikin soja da ake kira Mai Malari da kuma gaban barikin sojan sama da ake kira Air Force Command da wasu sansanin soja da ake kira Garrison sakamakon lokacin matakan tsaro da sojojin su. Gwamnan ya ce rufe wannan hanya yana haifar da hatsarin gaske da ke sanadiyar lamshin rayukan mutane da dama. Wannan hanya dai irin tagwayen hanyoyi ne da kuma aka rufe hanya guda ana bi ta bangare guda ko a ce ma sai da aka samu wani hatsarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da kuma raunata wasu. A baya dai ƴan kungiyar Boko Haram din sun sha kai hare-hare kan waɗannan barkoki. Gwamnan Zulum dai ya shaida mutanen wannan angon cewa su ƙara haƙuri kuma za su zo na da manyan sojojin don tattauna yadda za a bi.
We have heard from the community what they said. One of the complainants has said that he can count up to about 50 accidents that has occurred in this particular place that has involved lives of many people.
Ya ce kun ji daga wajen jama'a suna iya kirga hatsarin da aka yi wannan hanya har guda 50 a wannan wuri kawai da ya yi sanadiyar mun rayukan mutane da dama.
While appreciating the efforts of the Nigerian Air Force and the Nigerian Army in general, I think time has come that we shall open this.
Ya ce a lokacin da zan yi ba jami'an tsaron Najeriya kuma lokaci ya yi da za mu buɗe wannan hanya. Zan yi magana da sojojin sama don mu ga hanyoyin da za mu bi don sake buɗe wannan hanya. Ina kira ga jama'a su yi haƙuri. To ko me in Najeriya ke cewa ne game da wannan albishin na sake buɗe wannan hanya?
Sunana Usman Abubakar Gali. A gaskiya in an buɗe wannan hanya ba karamin murna za mu yi, saboda a gaskiya wannan hanya ana matukar samun wahala shan wahala kan wannan hanya, saboda wani lokaci akan samu cunkoso bin hannu ɗayan nan kuma wani lokaci akan samu hatsari a wannan gurin. Hakika yanzu dai kamar yadda abu ya yi saukin nan, in aka bude wannan gurin za mu ji daɗi mu talakawa, saboda kaga akwai baki da wanda suke shigowa wanda sun ɗau tsawon lokaci ma daman ba su shigo gari ba, to akasari wannan hatsari yakan faru da su ne. To idan ya zo wani zai zo a razane ne, idan ya zo ya ga yanayin gurin a razane haka ga cunkoso sai ka ga an samu hatsari, amma yanzu aka bude ai ba karamin daɗi za mu ji ba.
Assalamu alaikum, sunana Malam Ali. Gaskiya wannan batu mun ji daɗin shi sosai game da bude hanyar nan, saboda gaskiya abin yana damun mu. So yanzu kusan shekara ya kai kusan 7 ko 8 hanyar nan a riba ta kaice dai. To amma a yanzu wallahi tallahi an samu rashe-rashen rayuka a wannan wajen ba adadi. Dan yanzu ba ni zai ce ma ga iya abin da suka aka rasa a wajen nan. Amma yanzu in dai har an bude to in Allah da mun samu sauki wajen, kuma dama dan matsalar tsaro ne. To yanzu kuma alhamdulillah gome yayi kyau. Muna fatan Allah ya sa a bude din, mu fatan mu kenan don a samu sauki na hatsari da ake samu a wajen. Hatsarin muna nan hatsari ake samu. saboda sun matse wajen ga manyan motoci suna wucewa.
Sunana Modu Gaji, gaskiya wannan rufe hanyar da aka yi mun gani rayuwa dai mara dadi akan wannan hanyar game da irin accident da yake faruwa, amma alhamdulillah tunda har Allah ya kawo lokacin da muka samu zaman lafiya har gwamna ya yi yunkurin sai bude, Allah ya bashi ikon budewa, in ya bude kuma Ubangiji Allah ya kyautata wannan al'amarin da ya yi.
Wasu 'yan Najeriya ke bayyana jin daɗin su game da Albashir din sake buɗe hanya da gwamnan jihar Borno Professor Babakar Umar Zulmin ya yi masu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda biyu, to kafin mu kai ga rahotonmu na gaba a shakata da wannan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafukan mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu a nan Washington DC, a gunmu na cewa ƙarfe 3
da kusan minti 20 na dare. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda 'yan ƙasa suka fada wani hali game da janye tallafin man fetur da aka yi a makwabciyar Najeriya. Wakilin mu Tamar Abari na aike da ƙarin bayani.
Yayin da al'ummar ƙasar Najeriya suka shiga wani hali na ni'asu game da tsadar man fetur, al'ummar jamhuriyar Nijar ma dai sun ce abin a tsugunne ya tardo su, kamar yadda wasu 'yan kabu-kabu suka koka.
Ni ne Mama Aminu Isa, wanda aka sani Fiesta. Nan kwana rahama dan kabu-kabu, game da wannan farashin kabu-kabu a yanzu dai gaskiya muna shan wahala da kabu-kabun, ko a dai tau kai ko ma motoci masu wuta, gaskiya muna cikin wahala. Kina ganin mu da ga muna ragam
suna na bebeto dan kabu-kabu ne mu mai ganin laihin akan kasar mu tukun, tunda in kika yi nazari abin da zaki nazari ki gani, kuma buga gaba muke muna da batata ne inda zan barin ka dauka mai na kasar mu barin ka sha. Amma bin mu samun shi yanzu abin da muke shan mai a yanzu 120-110.
Sanin kuwa ne dai 'yan adaidaita sahu suna aiki da man fetur ne fiye da kima, ko yaya al'amarin yake a bangaren su? Ga wasu da nazanta da su.
Sunana Lawan Dandubai mai adaidaita. Wallahi wannan tsadan mai a matsayin mu na 'yan adaidaita gaskiya abu ne wanda muna jin shi kwarai. Mu masu adaidaitan da masu hawan duka talakawa ne, kenan muna neman sassauci daga shugabannin mu Allah ka saukin abin nan. A yanzu kusan ina shan litir ya kai 8 a wuni, kuma da ake samu a kan litir 8 bai wuce kaman wata jikka biyal wani wurin in ka kai haka nan zaka dawo.
Mu tarihi ne a daidaita gaskiya. Yanzu kasuwar a daidaita da mu da masu hawa ya kamata, tunda mai ya kara kuɗi, muna kira ga abokan sana'ar mu mata da maza masu hawa a daidaita gaskiya su daure su kara mana dan wani abu a saman yanda muke daukar sa ada.
Sibiyani mai a daidaita gaskiya tsadan mai dai a hali ne yanzu dai gaskiya muna ji a cikin mu, kusan ce mu kadai dai muke dan jin abin da muke ji a jikin mu, saboda dama mu man da muke sha da yana da sauki, to yanzu an lumka mishi kudin shi.
Yan ruwa-ruwa dai su ne suke zuwa kasar ta Najeriya suna kawo mai a nan jamhuriyar Nijar, su ma dai sun ce wannan al'amari ba su ji dadin shi ba, kamar yadda Sunday Olise wakilin yan ruwa-ruwa a nan jihar Damagaran ya bayyana.
Sunday Olise magana da yan ruwa-ruwa, abin da ya taba Najeriya ya taba Nijar, to gaskiya kawai ya shahe mu, in ba dan su can suke ba da he mu ce mu mun yi su ma yin zahin abin da ake abin da an samu canji tun nan nan yayi tsada sosai. Wanda ya saba siya $55 yanzu an ci mishi $110 ko $120, kun gani kenan yayi tsada sosai. Da yawa sun aje, masu aje ta sun aje, wanda ba su iya banga, masu inji sun aje, ko kuma mishan litir ɗaya share litir, mishan litir biyar share litir.
Yaya ana samun man, ko kuma wace irin wahala kuke sha?
Wallahi ana samun shi, amma da ƙyar sai ka aje mota kamar sai ta kwana wajen bangaren kuɗin, tunda kuɗin ya limka sosai sama da da. Amma kamar bangaren mai bai kamata a ce dan Najeriya ta yi tsada mai ko ta ƙara manta kuɗi, dan Nijar ya dinga ƙara, saboda muna da manna a cikin gida, kuma yadda suke da ƙungiyoyin ƙwadago wanda suke jagircewa haka muke da su, yadda suke ƙungiyoyin warhula haka muke da su, yadda suke ƙungiyoyin malamai da saraki haka muke da su. Ya kamata waɗannan ƙungiyoyi ko kuma waɗannan mutane da gwamnati ya kamata su ba gwamnati shawara wannan mai na Nijar a rage mai kuɗi.
Ga kuma abinda wasu 'yan gari ke cewa.
Kabiru wanda aka yi sani da Kebi na kwanar ramana, ra'ayina tsadan mai gaskiya ni ba in daura shi ba akan haraka ko ina kawai haraka gwamnatin mu Muhammad Bashir.
Ina zo shan mai ne.
Yaya litir nawa ta saya?
Litir na sai shi 110 da $50 nake sai.
Yaya kaga wannan tsadar ma?
Gaskiya wannan tsadar ma ya kamata magabata su samu su mata zamanta daban kwa.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Tamar Abari, yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridin kasar Kamaru.
Zan fara shirin jaridarmu na wannan mako ne dai da jaridar nan ta The Sahel Tribune wacce kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta bayyana mana cewa maharan Boko Haram sun kai waɗansu harare a tsakanin kasar tarayyar Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru, anda suka halaka jandarmomi da kuma waɗansu 'yan wannan ƙauyuka da ke kan iyakan kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridar Kalara, anda ita kuma ta bayyana mana cewa hatsarin motoci yana kara kamari a tsakanin manyan tituna dake manyan biranen kasar jamhuriyar Kamaru Duwale da Yaounde. Hakan dai yana sanadiyan lakune rayukan al'umma da dama a wannan mako ma mutane sama da 25 ne suka ci gagarin ku a waɗansu hatsarurruka da ya gudana a wannan bangaren. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da gwamnatin kasar Faransa suna ci gaba da haɓaka danƙwazumucin da yake tsakanin su, kasancewar kasar Faransa ita ce uwar gidan kasar jamhuriyar Kamaru ta bangaren Faransanci. Yanzu dai jakadan kasan Faransa mazauni a kasar jamhuriyar Kamaru ya kai ziyaran aiki ga jihohin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru domin inganta waɗansu manyan ayyuka tsakanin kasar Kamaru da kasar ta Faransa. Za ku mulika jaridar ta Afrim Media an da ita ma ta yi mana bayani cewar a bangaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru jihohi biyun da suke fama da matsalolin tsaro, yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da waɗansu ƙasashe na duniya suna ci gaba da gudanar da ayyukansu nan babu sani babu sabo domin tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar nan ta The Guardian Post ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita ma ta bayyana mana cewar yanzu dai ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Atanga Ji ya bayyana cewar mahajatan wannan shekaran za su fara barin kasar jamhuriyar Kamaru zuwa kasa mai tsarki domin gudanar da ayyukansu ranar 11 da ranar 12 ga wannan watan da muke ciki domin gudanar da ayyukansu na hajjin bana. Mahajata sama da 3,750 ne dai yanzu haka za su bar kasar Kamaru zuwa kasar mai tsarkin Mahama Awal Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Mahama Awal Garba kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausa.service@voanews.com, sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To amin Malam Iro, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
A takaice, Ukraine da Russia sun zargi junansu da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya Talata a kusa da Kherson a kudancin Ukraine, lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaƙi. Lalata madatsar ruwan a wani yanki na Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashin mutane 16,000 da ke zaune a gabar kogin Dnipro. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa kasar Saudi Arabia a jiya Talata, inda kuma ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman a lokacin ganawar tasu a birnin Jidda. Blinken ya yaba wa kasar ta Saudiya kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karɓar bakoncin taron haɗin gwiwa na yaƙi da ƙungiyar ISIS. Gwamnatin kasar Malawi ta so ma soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya. Jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun mutane da suka zo daga wasu ƙasashe. Yayin da take mai da martani kan kalaman da Prime Minister Cambodia Hun Sen ya yi a farkon makon nan, Amurka ta ce ƙawancen tsaro tsakanin ƙasashen Australia da Birtaniya da Amurka ba wani ƙoƙari ba ne na yaɗa makaman nukiliya a kudu maso gabashin Asia da kuma yankin Pacific.
To madalla masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku jo sarga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. kamar kodayaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni ma injiniyar Mateo Helen Coden. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.